al'adar ita ce sayar da ayoyin Allah da wani ɗan tamani kalilan, wala tashtaru bi ayati samanan kalilan, kada ku sayi wani abin jin daɗin duniya wasu ƴan kuɗi kalilan, ku sayar da ayoyina da su, wa iyaya fattaqun, kuma ni kaɗai ku ji tsorona. Wanda jiya na gabatar da bayani duk da ƙurewar lokaci kan ra'ayoyin malamai kan wannan ayar, inda na yi bayani a kan cewa malamai suna fassara wannan ayar da ainihin haramci ga karɓar kuɗi lokacin da kake karantar da wani ilimi na addini, wato kada ka bari a riƙa baka jinga ta karantarwarka, inda wasu malamai suke ganin halacci, kamar yadda na yi bayani a jiya. Har na kawo misalin malaman da ke ganin haramci, na ce akwai Ibn Shahabin Az-Zuhri, akwai Abu Hanifa, sa'annan akwai Imamu Ahlis Sunna wal Jama'a, wato Imamu Ahmad bin Hanbal, sa'annan akwai Ishaqu bin Rahuwai, wanda yake malamin Imamu al-Bukhari ne, shi ya bai wa Bukhari shawaran ya rubuta Sahihul Bukhari. Bugu da ƙari, akwai Abu Hatim Ar-Razi, shi ma yana da wannan ra'ayin. Nace suna riƙe da hadisai masu yawa da suke hujja da su, waɗanda an samu hadisai ga sahabai 17 waɗanda ke nuna haramcin ka riƙi jinga a lokacin da kake karantar da littafin Allah. Inda na yi bayanin daga cikinsu akwai waɗanda sun inganta, akwai hadisan da ba su inganta ba. Sa'annan na kawo ra'ayin malamai da suke ganin halacci, har nake tabbatar da cewa saboda yanayi da larura, to malamai suna iya su karɓi jinga ta karantarwa, saboda su samu hanyar da za su ci abinci, sa'annan su tsayu da karantarwa da ainihin aiki na wajibi wanda Allah Maɗaukakin Sarki ya ɗora ma al'umma baki ɗaya. To sai gashi an ƙara tunatar da ni, na samu wani ɗan uwa daga cikin masu sauraren karatu, Allah Maɗaukakin Sarki ya taimake shi, ya mishi rahama kan aikin da ya yi. Ya tunatar da ni cewa na ambaci hujjoji na hadisai game da haramci na karɓar jinga, amma ko ban ambaci hadisai na halacci ba, tare da cewa akwai hadisan. To babu shakka akwai hadisai waɗanda ke nuna halacci, to sai dai bisa gaskiya idan aka fassara hadisan fassara mai kyau, za a tarar da babu halacci a cikinsu, ba su karantar da wani halacci. Ka duba littafin Sahihul Bukhari a safu kutubil musannafa, hadisi na 5357, hadisi na 5737, hadisin Abdullahi bin Abbas, Allah Maɗaukakin Sarki ya ƙara mishi yadda. Abdullahi ɗan Abbas yake karantarwa, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun sauka a cikin tafiya gun wasu mutane a gurin wasu ruwa, ba mamaki ya kasance wani babban dam ne, ko kuma ya kasance tafki ko wani gulbi. Sun sauka suna cikin hali na gajiya, gajiya ta tafiya, sa'annan gashi ba su da wani guzuri. Mun san sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda suka yi yaƙe-yaƙe, suka yi tafiye-tafiye wajen isar da saƙon Allah. Sun zagaya a ko'ina bisa doron ƙasa, suna karantar da addini ba tare da suna da wani guzuri mai yawa ba. Babban guzurinsu shi ne tsoron Allah. To bisa wannan ƙa'idan, sun sauka a gurin, suka tarar da akwai mutane gurin, sa'annan ga su suna cikin wahala, sai suka nemi mutanen su taimaka musu da wani abu, wani guzuri, wani abu wanda za su ci, su karɓi baƙuncinsu. Mutanen nan suka ƙi, sahabai suka roƙa aka ƙi, daga ƙarshe dai suka bar ma Allah al'amari. Ana cikin haka sai ga kunama ta ciji ɗaya daga cikin manyan gari. An yi dukkanin irin nau'in maganin da ake yi ba a samu nasara ba. An yi dukkanin magunguna waɗanda suka sani, amma kuma ba a samu nasara ba. Sai wani yake to bari mu je mu tambayi baƙin nan, ba mamaki cikinsu akwai mai wani magani. Sai aka tarar da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye su. Sai ɗaya daga cikinsu yake lalle shi yana da magani, to amma kuma ba zai yi wannan maganin ba sai an yi jinga da shi. Yake saboda mun neme ku ku taimaka muna matsayinmu na matafiya, ku taimaka muna matsayinmu na baƙi gare ku kuka ki, don haka mu ma ba za mu yi muku ba sai mun yi jinga. Aka yi jinga tumaki kaza za a bayar. Sa'an nan ya zo ya yi amfani da suratul fatiha, sai gashi Allah ya kawo sauƙin abin. Wannan mutumin ya miƙe kamar ba a taɓa ainihin cizon shi ba. Da yana kwakwance ya mimmiƙe, to yanzu kamar wanda yake ɗaure ne an kwance igiya an saki shi, sai kawai ya miƙe. Me aka karanta? Suratul Fatiha. Kun ji waɗanda suke da ƙarfin imani, musulmi na gari, waɗanda da sun roƙa Allah maɗaukakin sarki yakan karɓa. To sai aka ba su jingar. Sai wasu suka ce anya ko za mu iya jure ma mu karɓi jinga ga littafin Allah? Ai ko ba a karɓar jinga ga littafin Allah, don haka bai kamata mu karɓa ba. Wasu suka ce lalle mu za mu karɓa. To a haka suka koma gida bankin kammala tafiyarsu. Suka ambatan ma Annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abinda ya faru gare su. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake inna ahaqqa ma aqastum alaihi ajran kitabullah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbas abinda ya fi cancantar a karɓi jinga gare shi shine littafin Allah. Wannan hadisin wasu malamai suka yi amfani da shi, suka ce ashe ko mai karantar da littafin Allah ya fi kowa cancantar ya amshi jinga. To sai dai malaman da ba su ɗauki wannan tafiyar ba suka ce bisa gaskiya wannan hadisin ba yana karantar da a yi amfani da Ƙur'ani wurin karantarwa ba sannan a karɓi jinga. Suka ce abinda gayar abinda ke ciki, idan akwai wata addu'a a cikin Alƙur'ani wadda ba karantarwa ce za ka yi ba, to ya halatta ka karɓi jinga. Amma idan karantarwa za ka yi fa, suka ce to sai a koma ma hadithin Ubada bin Samit, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawata mishi matuƙa. Wani lokaci ya karantar da wani sahabi Alƙur'ani, sai wannan sahabin ya ji cewa akwai haƙƙi sama gare shi na ya bashi wani abu matsayin jinga ta karantarwar da ya mishi. Sai je gida ya ɗauko mishi baka, wannan da ake halbi kwari da baka ko? Yake to gashi na baka wannan saboda karantarwar da kai mini. Sai riƙo wannan bakan yana dubawa yana jujjuyawa yana cewa lalle ko akwai aiki. Tunda na riƙe irin wannan to akwai aiki, kafirai sun shiga uku. Ran da duk aka fita jihadi to lalle kafirai za su sha babu daɗi. Sai ya je ya kai ma Annabi sallallahu alaihi wasallam bakar, yace ya Rasulullahi ka ga na karantar da wani Alƙur'ani, duba ka ga irin abin arzikin da ya mini, duba ka ga irin abin da ya bani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba yace man akhadha ala ta'limil Qur'ani qausan, duk wanda ya riki koda bakati cikin karantar da littafin Allah, to qalladahu Allahu qausan min nari yawmal qiyama, to Allah zai rataya mishi bukata wuta a yinin kiyama. Wannan hadisin Imam Ahlus Sunna wal Jama'a shi yazo da shi a littafin shi na Al-Musnad shine hadisi na 22,588. Abu Dawuda yazo da shi a littafin shi na Sunan hadisi na 3,399 da hadisi na 3,416. Bugu da ƙari, Ibn Majah yazo da shi a littafin Sunan hadisi na 2,157. Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi a littafin shi na Al-Mustadrak al-Sahihaini hadisi na 2,277. Hadisi ne ingantacce babu ko shakka. Suka ce to tunda ko akwai wannan hadisin, to yana nuna haramci kace za a riƙa bani kaza in karantar da littafin Allah. Wancan hadisin na Abdullah bin Abbas sai a aje shi akan sababi na cewa hadisin yana magana ne game da wanda yayi ruqiyya, yayi addu'a da Al-Qur'ani, ya halatta ya karbi jinga, wanda ka karkashe shi, wanda ya rubuta maka Al-Qur'ani ya cancanci ka biya shi. Bugu da ƙari, wanda ya daukan maka Al-Qur'ani ya tafiyan maka da shi daga gari zuwa gari, ba mamaki direban mota ne ko ka so Qur'anai Kano ya dauko ya kawo maka, to ya halatta ya karbi jinga. To amma ta'alimul Qur'ani fa suka ce bai halatta ba. Lokaci ai Allah madaukakin sarki ya ce tabi man la yas'alukum ajran wa hum muhsinun ko wa hum muhtadun, cewa ku bi waɗanda ba su tambayar ku wata jinga. Man la yas'alukum ajran, waɗanda ba su tambayar ku wata jinga a duk lokacin da suke karantar da ku Al-Qur'ani. To wa hum muhtadun, waɗannan mutanen su ne shiryayyu. Bugu da ƙari, akwai hadisin Ubay bin Ka'ab, ɗaya daga cikin manya-manyan makaranta Al-Qur'ani a lokacin Annabi. Yana cikin hududin nan da Annabi ya bar duniya su karantar da duniya. Ina bar muku mutum hudu, ko bayan mutuwa ta ku karanci Qur'ani ga hannunsu. Yace min ibn Mas'ud, na farko shine Abdullah bin Mas'ud, wa Ubay, yace na biyu shine Ubay, na uku yace wa Salim maula Abi Quzaifa, da wani bawa daga cikin bayi musulmi wanda ake kira Salim, wanda yake yantaccen bawa ne na Abu Quzaifa, wa Mu'azin, da Mu'az ibn Jabal. Wani hadisi kuma yace arhamu ummati bi ummati Abu Bakr, kowa ta kuma yake kowa riko ga addinin Allah a cikin al'ummata, yace Umaru. Sannan yace wa aqra'uhum Ubay, wanda yake kowa iya karatun Qur'ani cikin al'ummata shine Ubay. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'az ibn Jabal, shi ku wanda yake kowa sanin halal da haram a cikin al'ummata shine Mu'az. Kun ga Qur'ani ne matuƙa ko? To wannan Ubay shi ma irin wannan ta faru gare shi, shi ma aka ba shi irin wannan kyautan ta nufin baka, ya kawo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya gwada ma Annabi yana farin ciki. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi in akastaha akasta kausan min nari, in ka riki wannan bakar to ka tabbata ka riki baka ta wuta, don haka je ka mayar da ita. Ya koma ya mayar da ita. Wannan hadisin Ibn Majah ya zo da shi a littafin shi na Sunan shine hadisi na 2,158. Haka dai hadisan suke suna da matuƙar yawa waɗanda ke nuna haramcin karɓa ɗin. Bugu da ƙari, malamai suna kafa hujja da hadisin Abu Sa'id al-Khudri, wanda Imam al-Bukhari ya zo da shi a littafin Sahih hadisi na 2,276, wanda shi ma a cikin shi ana da labari ne na an yi ruqiyya, an yi tawada da Al-Qur'ani mai girma, an karɓi jinga. wanda shi ma babu shakka zai tsaya a matsayin hadisin Abdullah bin Abbas. Bugu da ƙari, akwai hadisin Sahal bin Sa'ad As-Sa'ili wanda yake bada labarin an yi ainihin sadaki na mace da ayan Al-Qur'ani. Wata mata ce ta zo ta cimma Annabi sallallahu alaihi wa sallam tare da sahabban shi. Sai ta ce, ya Rasulallahi, inni wahabtu nafsi laka. Ya kai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inni wahabtu nafsi laka. Na bayar da kaina aure gare ka. Na bayar da kaina kyauta gare ka ya Rasulallah. Kun ga matan musulmi ko? Ta fito saboda addini, irin yadda musulunci ke burge ta, ta ce ta ba da kanta ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kun ga sun saba ma matan yau ko? Domin ku in dai ba kuɗi ke gare ka ba, akwai yanda za a yi ta nemi aurenka? Kun ga bayyuwa, duk yanda ku duba ma'abuci Al-Qur'ani, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, inna lillahi ahalina fin nasi. Allah yana da wata jama'a, yana da wani iyali a cikin mutane. Su wane ne? Ya ce, ahalul Qur'ani, ma'abuta Qur'ani, hum ahalullahi, su ne iyalan Ubangiji, wa khassatuhu, kuma su ne keɓantaccen mutane ne. Mahaddaci Qur'ani a yinin kiyama, in an je aljanna, da yake aljannar mataki-mataki ce, za a ce karanta Al-Qur'ani, da duk ya karanta wata aya sai a bashi mataki na sama, har sai inda har da ce ta tsaya nan ne ƙarshen matakin shi a cikin aljanna. To amma yanzu sai a ce ga wani babban alaramma, ga wani babban mai kuɗi ɗan kasuwa sun zo neman mata, ya kuka gani? Kuna ganin duk da Sheikh Abdul Qayyum Alaramma sai bare ya samu mata. Ta wannan matar ta tsayu gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ta ce, ya Rasulallahi, inni wa habtu nafsi laka, na bayar da kaina gare ka. Fa qamat qiyaman tawilan, ta tsayu tsayuwa mai tsawo. Annabi bai ce mata komai ba. Wata ruwayan kuma Annabi ya tadda kai ya dube ta, ya ga ba ta yi mishi ba, sai ya saukar da kan shi bai ce mata komai ba. Sahabai na zaune, ashe akwai wanda ya tsima, ba mamaki ya daɗe yana son ta ko? To tunda ta bayar da kanta ga Annabi, Annabi bai aura ba, sai ya miƙe tsaye ya Rasulullahi, ka auren mini ita, zawwajniha in lam takul laka biha haja, in baka da wata bukata ga aurenta ni ina so ya Rasulullahi auren mini ita. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, shin ko kana da wani abu da zaka iya sadakinta da shi? Sai ce, ya Rasulullahi, ma indi illa izari haza, wallahi talaka nake, banda komai face mayafin nan dake ga jikina, idan na cire shi zan tuɓe tsirara a duniya shi kaɗai na mallaka. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, falta mis shay'an, je ka nemi wani abu da ka kawo. Ya je ya nema bai samu ba, ya dawo ya ce, ya Rasulullahi, ban samu komai ba. Annabi ya ce, falta mis walau khataman min hadidi, duk ko da zobe ne na bakin ƙarfe ka je ka kawo, sai ya kasance sadaki gare ka. Ya je ya nemi zoben na bakin ƙarfe wanda yana da wahala ya kai naira 20 ko? Zoben bakin ƙarfe ya je ya nema bai samu ba. Ya dawo ya ce, ya Rasulullahi, wallahi ban samu komai ba. Sai Annabi ya ce, halaka min al-Qur'ani min shay'in, shin ko kana da wani abu da ka haddace daga Al-Qur'ani? To sahabin Annabi ne, ba su da aiki dare da rana face tilawan Al-Qur'ani da darasin sunna. Sai ce, na'am ya Rasulullahi, akwai mai sura kaza wa sura kaza, yake ai ina da surori sura kaza da sura kaza, ya ambaci yawan surorin da ke gare shi. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inni qad ankahatuka hadima ma aka min alqur'ani, yace tabbas na auren ma ita da abin da kake da shi na alqur'ani. Sai shine masu kokarin su yi hujja da wannan hadisin suka ce ai kowa ya san da kudi ake sadaki ko, to kenan alqur'ani ya zama makwahin kudi a wurin sadaki, tunda ko haka ne ashe kenan ana iya karantar da mutum alqur'ani a karbi jinga ga hannun shi. Ina fatar kun fahimci abinda ake nufi, tunda sadaki da kudi ake yin shi, to makin kudinka na sadaki to sai an ga ce ya karantar da ita, kenan karantarwar tana matsayin kudin sadaki, kenan ana karantarwa a karbi kudi. To a bisa gaskiya shi ma wannan ta'awilin yayi tsawo da yawa, da fatar an fahimci wannan. Mafi kyawun magana shine asali shine haramci, da akwai hukuma wadda take cikakken musulunci, to da ba shakka za ta iya daukar nauyin malamai ta jiyar da su dadi sama ga duk wani wanda yake karkashin ta. To kasancewar mu cikin hali na demokradiyya, aqida ta Turai kon ya sa ba mu samu wannan ba. Sa'annan Allah ya ce a riƙa ba malamai, a riƙa taimaka musu, har ya ce jahili yana hanginsu kamar mawadata, domin me sun ƙi zuwa garkan kowa roƙo, suna na a ƙofofin gidajensu suna ta karantarwa dare da rana, ba su nuna rashinsu, ba su kai ƙaran Allah zuwa ga wani bawa ba. To sai jahili ya riƙa ɗaukar mawadata ne, yace ai babu wanda ya kai kuɗin malamai yanzu. To sai Allah yake mishi jahili, la haula wala quwwata illa billah. To bisa ga wannan yake tabbatuwa gare mu cewa ashe yana halatta a karbi jingar bisa ga lalura. Da fatar an fahimci wannan, duk da baitotan da na karanto muna jiya waɗanda suke cikin alfiya ta Imamul Iraqi sun tabbatar da haka. Malaman da ke ganin halacci suna ganin halacci ne saboda larura, wa man rawa bi ujratin lam yaqbali ishaqu warrazi wa ibn hanbali wa huwa shabihu ujratil qur'ani yaqrimu min muru'atil insani lakin abul fadli nu'aymu akhas tara husan fa inna bas shublan bihil kasba. Yace ta to a takaice dai abinda yake cikin baitin shine Imamu Ahmad da Abu Hatim Ar-Razi da Ishaq bin Rahuwai bas yadda da karbar jinga ba ko, to sai dai kuma an samu wasu malamai irin su Abu Nu'aym al-Asbahani wanda littafin Hilyatul Awliya, haka ma an samu wani malami da ake kira Abu Ishaqa, sun yi fatawa ta cewa za ka iya karbawa, musamman inna bas in malami ya watsar da al-kasba sana'a shugulan bihi saboda shagaltuwa da yin karatu da karantar da shi. Yake to ka tausa samu irin wannan malami. To kun ga ala ayyi halin ni ina bisa ra'ayi na cewa ya halatta su karba saboda akwai lalura wadda ka halatta musu su karba din. Da fatar an fahimci wannan, ina fatar Allah madaukakin sarki ya sanya mu makarantun da muka ake karantar da mu alqur'ani albarka, ya wadatar da malamanmu, ya kame mu da su daga yawon bara ko kuma roƙo. Allah ya taimake mu.
Ta farko ita ce malam ya hukuncin karatu ko wa'azi da ake sawa a masallaci da asuba.
To annabi yakan karantar da mutane bayan an gama sallar subhi, idan dai an saki ne domin karantarwa ba domin kirkiro ta bid'a ba babu laifi. An fahimci wannan, annabi yakan yi karantarwa bayan sallar subhi. idan kammala sallar subhan yakan jiyo ga sahabban shi ya bincike su akwai mai wani mafarki wanda zai fassara ma sannan a daidai lokacin kuma idan al'amari na amru bil ma'ruf ya tashi yakan yi ko kuma annahyu anil munkar idan an yi shi a matsayin wannan babin babu laifi Allah madaukin sarki ya taimake mu
tambayar shi ta yake cewa malam na kasance ina azumi na lafiya to da rana tayi sai na ci abinci na rana kamar yadda na saba sa'annan kuma ban tuna ba sai da na gama na sha ruwa yayin wanke hannu sa'annan na tuna malam ya hukuncin azumi na
to wanda ya manta yana azumi ya ci abinci ko ya sha Allah madaukakin sarki ya ciyar da shi kuma shayar da shi wato arziki ne Allah ya kawo maka sai hukunta maka ga lokacin da zaka ci wannan arzikin sai kasance kuma lokacin kana azumi to kada ka ci shi a matsayin izgili sai Allah ya shafe kwakwalwarka kan manta ka ci wannan arzikin sannan mai maka da kwakwalwarka don haka wannan kyauta ce kamar yadda annabi ya karantar a hadisin Bukhari da Muslim Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi Al-Littafi Al-Mustadrak Al-Sahihain yace koda ko azumin farilla ne na Ramadan man akala fi ramadana nasiyan ko wanda ya ci abinci da ramadana yana mai mantuwa to babu wala qada alaihi wala kafara babu ranko gare shi ko babu kafara Allah madaukin sarki ya taimake mu
mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum Allah ya kammala don ana menene siffar suturar namiji da yamace
to suturar yamace dai ita ce suturar da za ta rufe jikinta ga baki daya face fuskarta da tafunanta amma dukkanin abin da yake na jikinta ta rufe shi sa'annan suturar ta kasance mai yalwa mai kauri wadda ba a hango abin da yake cikinta ma'ana suturar kada ta matsi ga jikinta ya zamanto ana ganin shape din jikinta kada kuma ya zama suturar ta zama raga-raga ana tsinkan fatar jikinta a suturar ta kasance mai yalwa mai kuma kauri sa'annan an kyamaci suturar ta kasance mai wata kwalliya da ke iya daukar idanun wasu zuwa gare ta dole idan tana da sutura mai kwalliya a ciki to hijabin da za ta sa ta sanya shi wanda yake plain marasa kwalliya wanda matan Madina har kwan plain suka bayar tufafinsu suna jan ƙasa kaɗan suna so annabi ya ba su dama su ja ya wuce zira'i guda annabi ya ce a'a kada ya wuce wannan zira'in idan suka je cikin bagiri mai kazamta suka wuce hijabi ya kwaso kazamta idan suka wuce bagiri mai tsafta to tsaftar nan ta tsalkakar da waccan kazamtar ko da tana jin zari hijabin ta mai tsarki ne dama ba zari ake lura da shi ba tsalki Allah madaukin sarki ya tsalkaka mata da wannan hijabin nata idan ta yi sallah sallah ta karɓaɓɓiya ce sai dai wasu mata sukan sa safa ga hannunsu wasu kuma su sa niƙabi idan su yi wannan ko mustahabi ne bisa ga mafi rinjayen magana an fahimci wannan sa'annan suturar namiji ita ce suturar da za ta rufe mafi yawan jikin shi musamman ya zamanto akwai wani abu akan kafaɗar shi manzo Allah ya ce kada ɗayanku ya yi sallah da sutura face akwai wani abu akan kafaɗar shi idan har ya kasance suturar ta yi ƙaranci ba ka da ita to aƙalla wando shi ne suturar da za ka amfani da shi aƙalla idan kana da wando domin kada ka sa riga babu wando an fahimci wannan wasu malamai sukan ce sutura al'auratu rajuli suka ce daga bakin cibiya ko suka ce zuwa ga gwiwa nan ne kuma ya zama wajibi musulmi ya rufe to sai manzon Allah ya ƙara har zuwa ga kafaɗarka ma sai ka aza an fahimci wannan wani hadisi yake al-izratul mu'min min nisfi saq lalle ya kawo tsakiyar kaburi shi ake so fala juna alaihi babu laihi gare shi fima bainahu wa bainal ka'bayn har zuwa idanun sau sai dai kuma namiji an ce kada ya ja tufafin shi kasa la yanzuru Allahu ta'ala ila man jara izarahu qila'a Allah bai dubi ga duk mutumin da ya ja tufafin shi ga kasa don girman kai an fahimci wannan wannan dan fodiyo ya zo da shi a shafi na 145 na littafin Ihya'us Sunna wa Itmadul Bid'ah da fatar an fahimci wannan don haka ayi kokari maza su bar take suturansu ba yahudi ne yake son ya mai da abin akasi ita mace ta tage namiji kuma ya taki sannan ka ga maza sun sa kaya fankan fankan amma mata kuma sun matsa jikinsu wata tana tafiya kamar za ta fadi saboda tufafin duk sun mamatsa ita da tana tafiya na a ci ga kare nan iya kan musiba annan domin tufafin mamatsa suke ba ta iya ko motsawa an fahimci wannan don haka mata su sa kaya masu yalwa maza aka sani ya sa kananan tufafi waɗanda suke ba matsatsi ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu
tambayar shi ta biyu yake cewa mallam ina son bayani akan wannan hadisi la yaqbalu Allahu salata ha'ilin illa bihi mali
wannan hadisin ko Abu Lughul Maram ma za a iya tarar da shi hadisi ne da Imam Abu Dawud ya rawaito a littafin shi na Sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa la yaqbalu Allahu salata ha'ilin Allah bai karba sallan mace wadda ta isa haila kina mace wadda ta balaga ko illa da himarin fatida wani hijabi wanda ta aza ga kanta shi ake kira himar abin da yake yana rufe gashi yana rufe kanta an fahimci wannan wasu malamai ma suka cewa abi himarin al-khamru ma khamar al-aql ko ba haka yake ba shi kuma al-khamar ma khamar al-jasad abin da ya rufe jiki gabaki daya don haka Allah bai karba sallan mace ne ta isa haida to sai wasu domin su yi suka ga hadisan annabi suka ce ai wai an ce sallan mai haila fi in ta sa dan kwali ta sa hijabi ana karbar ta in tana da haila to ba haka hadisin ke nufi ba wannan haid din kada kai mishi fassarar gundarin larabcin ka da ka sani akwai kaidojin da malaman hadisi suke bi wajen fassara akwai littattafan da suke fassara larabcin da ke cikin hadisai ba kamus kawai da zaka dauko kai amfani da shi ba akwai littafi kamar an-nihaya fi jaribil hadithu ko na ibn al-asir wanda yake mujalladai ne guda biyar akwai littafai dai na garibul hadith kamar na ibn qutayba ad-dainuri da makamantansu duka sai ka ji ka bincike a cikin ta dauki kalma sa'an nan kake gane ma'anarta don haka idan aka ce haid nan ba mace mai haila ba mace wadda ta kai shekarun fara haila wadda ta fara ganin jininta na haila to idan ta yi sallah kan tana saki Allah bai da bukatar sallar ta an fahimci wannan lalle sai ta rufe kanta sai ta sa jautu ta sa wani abin nan dan kwali wanda yake fado mata har zuwa ga kafada sannan jikinta kuma akwai jallabiya ko kuma wata sutura wadda ta kai mata har kasa Allah madaukakin sarki ya taimake mu
wannan ma ya tambayoyi guda biyu sai dai tambayar shi ta farko kusan su biyu ana amsa ta game da ciyarwa wanda ya saki biranka azumi ba tambayar shi ta biyu ke cewa Allah malam ko da gaskiya na wayan alwala akan hanya yana kawo talauci
to gaskiya ban karanta wannan hadisin ba cewa yan alwala akan hanya yana kawo talauci ban karanta shi ba amma dai na samu annabi ya alwala akan hanya an fahimci wannan akwai hadisai da suka karanta da annabi yayi to kila shi annabi bai tsoron talauci ne Allahu a'lam
wanda yace assalamu alaikum malam shin menene hukuncin limancin wanda ke bari matar shi tana yawace har da zuwa kasuwa
yana limanci mana wanda ana cewa wanda matar shi bata kulle bai limanci a'a yana limanci an fahimci wannan bai cikin sharuɗin limanci a ce sai ka tsare matarka a cikin gida laifinka daban limancinka daban abinda a criteria ta limanci shine karatun qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda ke limantar mutane shine mafi iya karatunsu ga littafin Allah wani ma bawa ne amma sahabbai suka limantar da shi ana kira ne Salim Maula Abi Huzaifa an yi hijira daga garin Makka za a zo garin Madina annabi da Abubakar sun taho tare sauran sahabbai kuma suna can tare suka lalabawa ya fi mu iya karatun Qur'ani sai suka samu Salim din nan ne sai aka sanya shi gaban limanci mutane tsawon kwanakin da aka yi akan hanya da aka Salim Maula Abi Quzaifa yana kuma cikin mutanen nan hudu da manzo Allah ya ce na bar ma duniya su karanta da duniya alqur'ani yace kuzur qur'ana min 40 min ibn mas'ud wa ubayy wa mu'adh wa Salim Maula Abi Quzaifa za ka yana cikin mutanen nan hudu haka ma muna da hadisi a sunan Abi Dawud wani yaro ne karami dan shekara 7 ya kasance akwai wata hanya daga alƙaryar su zuwa garin Madina wanda nan ne mutane ka zuwa garin Madina suna komowa sai kuma hanyar ne yana zama da yaga mutane sun dawo daga garin Madina sai ce ku karantar da ni abin da Muhammad ya karantar da ku sai su karantar da shi Qur'ani haka akai ya haddace surori masu yawa na Qur'ani ranan mutanen garin su gabaki ɗaya suka gadi ya cancanta su musulunta suka ta wajen annabi suka karbi musulunci banci sun karbi musulunci annabi ya faɗa musu sharaɗin yin sallah shine fa suka kama hanya suka dawo suka ce to annabi ya ce wanda ke limantar mutane shine wanda ya fi su karatun Qur'ani to mu garin nan wa ya fi mu iya karatun Qur'ani aka lalaba aka duba aka ga yaron ga ya fi su suka sa yaro yana limantar su yaron nan saboda karanci ma wandon shi ya gagge ne baya idan yayi sujuda ko mi ana gani daga can mata suka aiko da tambaya a sahun baya don Allah ku rufe mana wandon limamin gana ku mun gaji da gani haka nan Allah madaukin sarki ya taimake mu
a tambayar shi ta mai wannan tambaya ce Allah gafarta malami nene matsayin azumi na tashi ina sahur sai na ji an tayar da sallah kuma sai na ci gaba da cin abinci na da na kare kuma na sha ruwa akwai azumi na ko babu
muna da hadisi a littafin sunan Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da wanda ya tashi yana sahur sai kawai alfijir ya tabbayana gare shi alfijir ya bayyana ta hanyar kiran sallah ko kuma ta wata hanya annabi yake tunda dai yana cin abincin shi ne a matsayin bai san da cewa lokaci ya ba daga baya lokaci ya bayyana yayi annabi yake ci gaba da cin abinci sai ya gama Allah ya mishi wannan rangwame hadisi yana cikin littafin sunan Abi Dawud an fahimci wannan don haka akwai azumi shi Allah madaukin sarki ya taimake mu sai dai kuma wanda bai da wannan fahimtar har yi ina ƙara jan kunnan ku ba abokin faɗan ku bane ba abokin gaban ka bane ku zauna tare ku zamna lafiya ku haɗa kanku kowa addinin musulunci aiki bambanci na fikin wa addini bai kai matsayin da zai sa a yi ta faɗa a cikin al'umma ba iyakaci dai kai kana ganin yana da azumi shi kuma yana ganin wani na ganin bai da to sai ya ɗauki abin da ya fi mishi ya yi aiki da shi ya ci gaba da roƙo Allah da kuma kyarda don gaskiya duk inda ya ganta kada ya mayar da shi faɗa kada ya mayar da shi tashin hankali sai a zauna musulmi su kasance tsintsiya maɗaurin ki guda Abdullahi ɗan Mas'ud yana cewa innal khilafa sharrun Allah madaukin sarki ya taimake mu
tambayar shi ta biyu yake cewa na ƙare sahur sai na shafa rub a hanci na sai na je na yi alwala bayan ɗan lokaci sai na ji sanyi a maƙogaro na sai na fahimci cewa rub ɗin da na shafa shine ya shagar mini a maƙogaro shi ma menene matsayin azumi na
irin wannan tambayar an yi ta ga lajina ad-da'ima lil buhut wal ifta sun bayar da amsa cewa yana da azumi shi sai dai mutum ya guji abubuwan da suke iya kai har ga maƙogaron shi domin babu wanda zai iya lura da wannan rob a matsayin abinci yake abinci na wannan bawan Allah yake ya shafa rob ne rob din wajen alwala wajen kai wanke fuska kufan rob ya shiga gabakin shi to irin wannan ba a yi itibari da shi ba za a ce ya kai mishi azumi ba annabi ya ce inna hadha dinu yusrun wagga addini sauki ke gare shi falan yushaddad dinu ahadu illa galabahu ko babu wanda zai ta kawo tsauri da tsanani cikin shari'ar musulunci sai ya waye gari ba iya addini don haka duk inda aka samu hanyar sauƙaƙawa malamai sukan sauƙaƙa kuma waɗannan malamai su ne suke bisa hanyar annabi Allah madaukin sarki ya taimake mu
to tambaya ta ƙarshe da za mu amsa a wannan bagirin ita ce ya ce malam a kace dajjal ana kiran shi masihi saboda zai yi da'awar yana bin addinin annabi Isa kuma a washe gari sai ka faɗi cewa zai fito ne a cikin tsatsin Yahuda to malam ko ba Yahudi na yarda ya kira zuwa ga nasaranci
to ai wannan abu ne mai sauki ko san George Bush ya san ba Yahudi ne Jew ne amma kuma ina yake zuwa church yake zuwa wajen karatun ne Bible cikin Kiristoci don haka suna yi Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhuzul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd ai bangaren su majibinci ne ga bangare sannan da yawa daga cikin yahuda suka yi kira akan addinin kristanci sai dai yawa-yawan su addinin ba da gaskiya yin shi ba don shi na shi da aka kira shi masihi wani wuri annabi ya ce mishi masihul dalala asali yana cewa shi krista ne amma a zuciyar shi ba kristan gaskiya bane sai yasa ake kiran shi masihul dalala ba kristan kware bane malaman turawa suke kiran shi antichrist jesus ya christ shi kuma wanga antichrist ba na kware bane ba kristin kware bane ba masihi din kware bane an fahimci wannan don haka annabi ya karantar da ainihin injil ba yahudi ne tabbas kuma idan yazo zai yi kira ne shi krista ne domin ya samu dukkanin kristoci su karɓa miki da kuma goyon bayan su to daga nan ne zai fada wa musulmi a hankali ya fitini duniya har sai ya mayar da duniya cikin mafi girman tashi hankali da fitina wanda da bata taba shiga shi ba tun annabi adam ko ba za ta taba shiga shi ba har duniya ta tashi da haka dajjal ba yahude ne har kasar da za a haife shi annabi ya faɗi uwar dajjal ma annabi ya faɗi yadda take uban dajjal annabi ya bayyana yadda yake saboda in an haife shi ma sai a dibi uwa a dibi uban a gani muna da hadisai ingantacci a kan shi Allah madaukin sarki ya taimake mu
tambayar shi ta ƙarshe yake cewa malami na iska lima a cikin sallar isha'i sai na bi shi sai bayan an yi raka'a uku sai ya sallame na tashi in cika sallar sai shi ma aka faɗa mai cewa raka'a uku ya yi sai ya tashi ya yi raka'a kamar ya yi ƙabliya sai ya fasa ya yi ba'diyya malami ya zan yi in gyarata wa sallah
idan ka bi limamin cikin biyar da kai mishi ka lura ya kusko lokacin da wabillahi alhamdu sai ka cika sallarka bayan ka cika sai ka yi gyaran sallarka in ba ba'diyya in ƙabli abinda ya kamata ka yi duka sai ka yi idan ko lokacin da ka shiga sallar har liman ya kammala tare da kai babu wani kuri da aka yi tare da kai kuma ka miƙe ka gaba da ranka sallarka bayan ka kammala ka shikenan babu wani abu a kanka an fahimci wannan ba mamaki wani lokaci akwai karatu dangane da ƙabli karatu ne da ke buƙatar a zo a yi shi practically ko wasu formuloli guda biyar da ka riƙe su ka kuma samun matsalar
alaikum wa rahmatullah mai tambayar farko yake cewa assalamu alaikum malam yake cewa shi yana sallah yana jalsatul istiraha amma limamin shi bai sai wani ya ce mashi ba zai zaman ba matsuwar limamin shi bai shi na yake son ƙarin bayani da kuma yako littafin da zai samu wannan bayani
so malamai dai sun yi saɓani dangane da hukunci wanda yake bin liman wanda yake bin jalsatul istiraha wasu malamai suna ganin sai ya yi ko da limamin nashi bai a lokacin da wasu malamai suke ganin a'a ba sai ya yi ba akwai abubuwa da dama waɗanda idan limami bayyansu kai ma ba sai ka yi ba daga cikin masu wannan ra'ayin akwai Muhammad Nasiruddin Albani a littafin shi na Alhawi min Fatawi Sheikh Albani ya kawo hujjoji cikakku mai son waɗannan hujjojin su yi koma zuwa ga wannan littafi na cewa wanda ke bin limami wanda bai aikata wani abu wanda wannan abin ba farilla bane a cikin sallah to shi ma ba su yi aikata ba an fahimci wannan kamar kunuti ka bi limami wanda yake kunuti lokacin sallar subahin ya ce to kai ma ka yi kunutin tare da shi tunda yana yi an fahimci wannan duk da yake kai kana ganin ba a yi din Allah madaukin sarki shi ne mafi sani
mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum Allah gafarta malam ga Allah ina neman ƙarin fahimta akan wannan bayanin God created the world in October 404 BC starting on October 1st and finishing with man at 9 a.m. of October 23rd.
Wannan babu shakka suna faɗin haka. Na san akwai ɗaliban da mana nemi musu wannan darasin. Wannan magana ce ta Kiristoci. Wanda kuma yake da maganar shugaba, wannan maganar shine a Bishop Usha. Shiki shine yayi wannan maganar. Cewa Allah madaukakin sarki ya halicci duniya a ainihin watan Oktoba. Sannan ya gama da mutum ƙarfi 9 na ainihin 23 ga watan Oktoba ko a da irin wannan shiri ta duka dai wannan shiri ta ce kawai Allah madaukakin sarki bai faɗi ga Oktoba na ko Disamba ko Zulkida ko Zulhajji ya halicci duniya ba. An fahimci wannan duka wannan sare faɗin su ne kawai. Malaman science sun mai mishi da amsa cewa wannan shekara ta 4,400 kamin zuwa Annabi Isa shine 404 years before Christ, shine BC ko before Christ. To wannan lokacin ma nan cikin Afrika ma an tabbatar da cewa mutanen Egypt a wannan lokacin ma har sun waye waye mutane ne. A daidai wannan lokacin mutanen Egypt ma sun waye za su ce a lokacin aka halicci duniya. Bincike dai ya nuna su ga nasu binciken shekaru 16,000,000,000 zuwa 17,000,000 ne. Shi kuma gana nuna shekara 6,000 na da suka wuce aka halicci duniya. To na yi muna jam'i tsakanin abin da ya shafi Big Bang Theory ko da kuma halittar da Allah madaukakin sarki ya ambata cewa ya halicci sammai da ƙasa fiye da ayyam. Muka ga kuma ya faɗo tsakanin 16,000,000,000 zuwa 17,000,000 nan da dai su malaman science suka faɗi. Haka wannan shirme ne na Akbi Bishop Usha inda ya samo shi kuma da farkon Book of Genesis ya fara awon begotin begotin din da akwai yana azu shekara kaza bayan shekara kaza ya lissafa su ga baki dai according to Christian mathematics sai tashi an halatti duniya 404 years before BC 4,004 years before BC. To wannan kuskure ne mai girma. Allah madaukakin sarki ya taimake mu.
Tambayar shi ta biyu ke cewa wace irin sallama ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar domin najin su idan za su yi sallama su kan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasu kuma suna karanta ta'ala wa barakatuh. Allah ya ƙara ma malam lafiya da ƙarfin imani, amin.
To duka dai hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu lafazin ta'ala ba cikin wannan sallamar da muke yi. Abinda aka samu shine assalamu alaikum a tsayanan ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba same shi ba. Menene asalin wannan ta'ala din? Wasu ne daga cikin ma'abuta alkhairi wanda suke son alkhairi ga musulmi sun suka tsara wannan ta'ala din. Suka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ai siffanta Allah da ta'ala ba aibi bane don haka sai suka tsara shi. To yawayawan malaman musulunci sun mayar da raji kan wannan cewa tsarin ta'ala din bai yiwa saboda tsari ne ga lafi saboda a fatihan ka kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ko to sai liman ka ce alhamdulillahi rabbil alamin rabbi musa wa harun arrahmanir rahim alalimul karim مالك يوم الدين.
بسم الله من بياني أكم حللت أجي مساء أجيكين جدا
أنا أجي مساء أجيكين جدا سنة عن نجني النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إنها من الأوافات عليكم بل لي إجي مساء تنا أجيكين مالسو ززاق يا مكو أجيكين جدا جون تنا كاما مكو سقاري بيرا عيدا مكو منتن سقو دوها كباب اللي هي أجي Musa a cikin gida kuma har annabi ya karanta inna halaysat binajasa ita ba najasa bace don ta taka wuri duk wurin ba najasa bane don ta sa baki cikin ruwa ta shawo wannan ruwan ba najasa bane. Imam Malik ya karar da mu da ilimi yace sai fa in ka ga najasar gabakinta ta sa cikin abu to wannan najasa kaga wani abu ne na daban ko domin shi annabi ya yi magana musa da ba ga najasa ga cikinta ba amma da za ta fada cikin najasan ga najasa to in ta tafi abu ta shafa mishi wannan najasa wannan abin yakan iya dauka hukuncin najasa dan mun ko kai mutum ba najasa yake ba innal mu'mina la yanjus fa ma tare da haka idan ka taba kashi ai najasa ce ko idan ka shafa shi wani wuri ka shafa najasa to wannan sunnar annabi ci rikon kyanwa to sai gashi an jinkitar da sunnar muke rikon musa da an kuma rikon ni karnuka wadanda su kuma karnukan nan wanda duk ya aje su a gidan shi a kullun sati ana diban wani yanki mai girma na ladashi ana wasarwa sannan na biyu al'ada ce daga cikin al'adar yahudu ya kamata malamai su miƙe su karantar da mutane sharrin da ke cikin al'adar yahudu duk da sutura ga ta nan ya kamata kai shiga irin ta musulmi domin baka san inda mutuwa za ta fada maka ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk musulmin da ya mutu cike rigar da ka mutu da irin shiga aski da komai ko da an ɗebe shi yinin kiyama da an tashi an busa ƙaho da shi za ka tashi da haka wanda ya mutu da jins ne da shed an tsuki an yi askin ni ake kira ne to ranar tashin kiyama zai tashi gaban Allah da Bobby Brown ya subhanallah Allah madaukakin sarki ya sani to waɗannan karnukan ba su da fa'ida a daina aje su cikin gidaje akwai karnukan da shari'a ta halatta a aji a nemi ilimi ga malamai za su karantar da mu amma mafi yawan karnukan da muke da su gaskiya kwaikwayo ne da yahudu da kuma nasara Allah madaukakin sarki ya kiyaye
tambaya ta ƙarshe yake cewa malam ina so a yi min bayani game da yadda mata suke sahu a cikin sallah
kamar yadda maza suke sahu haka mata suke sahu babu wani bambanci da shari'a ta ce ga bambanci sai a bambanta duk abin da namiji ke yi mace na yi kai shari'a ta ce wannan nan namiji ne banda mace sa'annan ake ɗebe mace kuma idan shari'a ta tashi za ta yi lafazi da lamiri na maza a ambata a ce ya ayyuhal ladina amanu kaga maza a suke nufi ko to an ambaci maza saboda mata asalinsu daga jikin maza suke mata asalinsu daga jikin maza suke annisa'u shaqa'iqur rijal mata ɓangaruwa ne na maza zaka da an faɗi namiji to kamar an ce da mace ne inda ka san in ce maka na sai wannan gidan idan nace na sai gida har ɗakunan da ke cikin gidan ko to haka idan Allah ya ce maza to har matan domin mata wani yanki ne na jikin maza fa inna kunna khuliqna min adzirri ko an halicce su ne daga awaza ta annabi adam alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki yake muke mu
ki cewa assalamu alaikum malam mutum ne ya je neman aure sai aka sanya masa wasu sharuɗa da ba su cikin littafin Allah sai ya yarda ya karɓa da nihin zai sabawa ƙa'idodin saboda hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk wani sharadi da baya cikin littafin Allah ko da ya kai sharadi 100 to banza ne shin ko akwai laifi a cikin aikata haka
wato bai kamata tun asali ka karbi sharadin ba tunda ka san barna ne tunda annabi ya ce kullu shardin laysa fi kitabillahi fa huwa batilun duk wani sharadi da bai cikin littafin Allah barna ne to bai kamata ka yadda ai barnar da kai ba tun farko kada ka karbi wannan sharadin an fahimci wannan sannan akwai sharuɗan da shari'a bata haramta ba duk da yake Allah bai ambace su ba amma kuma ya bada dama ana iya yi musamman abin da ya shafi aure iyaye suna da damar su yi wasu sharuɗa da kai an fahimci wannan suna da damar su yi sharuɗa da kai waɗannan sharuɗan abin da za a sanya maka ciki bai kai ga a saba ma Allah ba bai yiwuwa a yi maka sharaɗi a ce sai in ka yarda ƴar mu za ta riƙa zuwa tana fitar batsa kaga wannan ba sharaɗi ba ne ko amma akwai gidajen da za su ce to sai in ka yarda idan za ka aure ƴar mu sai in ka yarda za ka riƙa ta da mutunci sai in ka yarda za ka aji ta cikin gida ba za ka bari tana fita kamar yadda mun ka sauran matan kana fita ba sai in to akwai sharuɗa masu yawa ko waɗanda suna iya sharɗanta maka su an fahimci wannan duka ba a haramta ba sai dai kuma akwai sharuɗa masu nauyi waɗanda za su yi maka wahalar cikawa to su waɗannan malamai sun karhanta a yi su musamman wasu al'adu namu waɗanda gabanin a yi aure sai an sharɗanta maka sai ka kawo kaza ka kawo kaza ka kawo kaza waɗanda waɗannan abubuwan suke sa al'amari ya nauyi ga samari na neman aure amma babu dama ga 'yan matan kuma sun cika gidaje babu masu neman su ko sun zo ƙarya ce suke yi kawai kai kanka ka san da cewa idan ka ganshi bakin kofar gidanka ka san ƙarya ce kawai sai dai in matarka da ƴarka sun fi ƙarfinka sannan ka sa ido kai kallo amma kana ji da ranka da lafiyarka kana da ikon gidanka ba za ka barin wani da wani da wani su zo bakin kofar gidanka su tsaya ba, ka san ba su shirya mu aure ba. Don haka idan aka sassarta sai al'amari ya tafi cikin sauki. Abdullahi da Umar, Allah madaukakin sarki ya fara mishi yadda.
Amin.
Ya aurar da ƴar shi ga Urwa dan Zubair. Urwa ya cimma Abdullahi a lokacin aikin Hajji, ya mishi magana alhali yana dawafi. To Abdullahi da Umar yana cikin masu fahimtar idan ana dawafi ba a wata magana sai ki karba mishi, saboda annabi ya ce dawafi kamar sallah yake. To suka ce a ai kamar sallah yake wajen wasu hukunce hukunce amma ya saba masallah wajen wasu. Haka dai akai sabani, shi dai Abdullahi da Umar yake in dai ba shari'a ta fito ta nuna wannan abin ya ke bantu ga dawafi ba, to duk abin da yake cikin sallah na shari'a yana cikin dawafi. Don haka bai magana, ya kyale shi. Sai da suka dawo garin Madina, yace ya kai Urwa, na ji ka min magana ko baka sake ce mini komai ba. Maganar ƴata wadda kai mini kace kana son auren ta. Yace eh, to na maka magana a lokacin sai je baka karba mini ba, ina zaton cewa baka son ya aure ta ne. Yace ba haka bane. Yace ai irin ka babu wanda ke musun ya auren maka. Ga ka malamin addini. Mahaifinka Zubairu dan Awwam dogarin manzon Allah ne, yana cikin asharatul mubashshiruna bil janna. Mahaifiyarka Asma'u, Asma'u dai Abubakar As-Siddiq, don haka jika Abubakar hake kuma. Sannan Asma'u din nan kuma ba karama bace, saboda ga kaunin da kanwata nan. Asma'u din nan ga kanwata nan Aisha ko matar Annabi ce. Da kai babban gida kake. Ai ba za a hana maka ba. Yace to kana da abin sadaki? Yace menene? Yace kana da fili daya yace a wace to kawo. Yace amma riki, yace a kira min ƴaƴana, an ka kira Abdura, an ka kira wannan Salim, an ka kira hadda bawan shi wannan Maula ibn Umar Nafi da sauran sun ka zo sun ka zauna. Yace to kun ga ga fili nan na sadakin wance ne. Don haka daga yau ta zama matuwa ne. Sun ka ce sun shi da sai ce to aje a faɗa mata ta shirya yanzu yanzu ga ta hito ta bi mijinta. Wannan ba ta tsuniya ba ce, yana cikin littafin Siyaru Alamin Nubala na Al-Hafiz Az-Zahabi. An fahimci wannan? To kun ga ana irin haka, na tabbatar da cewa babu abin da ke sa Malam Bello ko Baba Hayatu su kai yanzu ba su yi aure ba. Allah madauke sarki ya taimake ni.
Assalamu alaikum. Allah gafarta malam. Muna neman ƙarin bayani game da auren mu Yarbawa. Don mu ba mu ɗaura aure sai mun haihu, sannan a ɗaura aure shin ya halatta?
Ban gane abin da suke nufi da ɗaura aure ba. Ba a ba da sadaki kawai a yi zaman banza sai an haihu, to wannan kaga zina ce aka yi. Amman ƙa'ida ta musulunci za a biya sadaki a zo gaban shi da nu, ga waliyai an bayar an karɓa. Sai dai kuma akwai ta matsala a ƙasar Hausa, wanda kuna ganin mafi yawanci ustazai sun fi samun wannan matsalan. Ya ɗibi sadaki ya bayar sai ga mata ta halatta gari shi ko? Tun da an ce la nikaha illa bi sadaqin wa waliyin ko wa shahidaini, babu aure sai da sadaki da waliyi da kuma shaidu biyu. To ga sadaki an bayar, an ce an yanka sadaki 10,000 ko 20,000, ga waliyi kuma na yarinya ya karɓi sadakin, sannan ga shaidun da anka kira da tijawan shiya suka zauna, sai ga mata ta zama tashi. To anan ana dibin urfi ga jama'a, ga kowane lokaci shari'a takan dibi manufa al'umma, manufa mutanen Makkah da suke auren su daban, mutanen Madina da suke auren su daban. Annabi dai koma garin Madina da zama sai dai hori mutanen Makkah su biyan da mutanen Madina ke yi. An fahimta? Ma'ana anan idan ka ba da sadakin, in har kana so ta halatta gare ka, to ai sharadi tun nan nan. To ba akan sharadin da kun ka saba da shi ku Hausawa ba, zan ba da sadaki akan sharadin daga yau mata ta zama tauta halatta gare ni. Domin yau yau iyayen ɗiyan abinda suke dubi kamar ajiya ce kai ka bayar, irin taimakani in taimaki ka din nan da ake yi, su dai za a ɗaura aure, suna nan matsi ƴan gadajen nan suke so su yi, sun matsu kokaka su samu abinda za su yi ƴan gadajen. Kuɗi suke nema ko babu inda ake samun rancensu. Kai kuma kullun tunani kake yi, idan fa ba a kai sadakin nan ba, ba mamaki wani kansila na iya zuwa ya a bashi. Don haka kana cikin zulumi, su ma suna cikin zulumi. To ka ba da kuɗin, ga shaidu an ba da kuɗi, amma ba an ba da kuɗin aure ba, ka ba da kuɗin aure ajiya.
akwai ranar da za a gabatar da auren shedun su zo ayi auren su da tasu manufa daban don haka sun karbi kudin da wannan manufar ta yadda gobe in sun kaji ko basu gamsu ba suna iya mai samaka da kudin ka da ko sun yadda da aure ne suka bayar a wannan lokacin ko sun ji bai musu ba su iya mai da kudi an fahimci wannan don haka su manufar su daban kai manufar ka daban to gabanin ka zartar da hukunci akan mutum sai ka karantar da shi ina da maganganu kusan magana za ta kai 30 zuwa 40 a littafin majmu'u fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah waɗanda suke nuna cewa lalle lalle al'adar mutane fa musulunci bai haramta ta ba sai in al'adar ta zo ta ce shari'a baki iya ba Allah ya ce kaza al'ada ta ce ƙarya ne to nan ne ake aje al'ada an fahimci wannan to su ga al'adar su kuma wannan bata saba ma shari'a ba amshi kuɗin ka aje idan ranar auren ta zo kuma za a ɗauka kuɗi a sake halartuwa da su ta ce to ga kuɗin wane nan ya bayar mun ba shi ya karɓa kaza a zo nan an tara jama'a ko ko ba haka ake yi ba don haka sai a yi ƙoƙari a kiyaye don ka bayar da sadaki in har kana son daga lokacin ta halatta gare ka to ka sanya musu wannan bayanin cewa wannan sadaki na na bayar a matsayin na ɗaura aure da wanci wani taro da za ku sake yi nan gaba al'ada ku ce za ku yi amma ni dai matata ce yanzu ina da iko in ɗauke ta yanzu ta koma gidana ma ta tare idan suka yarda da haka shikenan yayi amma idan ba su yarda da haka ba to sai ka karbi kuɗin ka je inda aka yarda da haka kai aure an fahimci wannan kada ka matsa musu kake kuma sai sun yarda da taka kaida Allah madaukin sarki ya taimake mu a hadisin ba a ce lalle lalle da ka ba da sadaki aure yayi ba akwai niyya cikin wannan al'amarin maniyyar nan ta shiga cikin kowane aiki ga niyyar saboda su an shi kuɗin da niyyar sun ɗarawa maka aure ba sai ai kokari a kiyaye Allah ya taimake mu
tambaya ta ƙarshe da zamu karanta yake cewa Allah gafarta malam tambaya ta ita ce idan mace ta haihu a cikin watan azumi ko akwai wani sauki da ta samu wajen ranka wannan azumin ko kuwa dole sai ta ranka shi
ban gane abin da yake nufi ta cikin azumi ta haihu ko azumin ta tashi ne kan shayar da ɗa ko kuma kan cikinta da ya tsufa idan ta shayar a kan cikinta ne da ya tsufa misali to tana matsayin mara lafiya ko kun ga hukuncin mara lafiya gare ta idan kuma bayan ta haihu ne ta shayar ta sha azumi to tana matsayin murdi'a mace wadda take mai shayar da ɗa nono an fahimci wannan mai shayar da ɗa nono kuma tana cikin wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun menene fidiyar su famu miskin wato wanda yake yana iya yi azumi da ƙa'idar da shari'a take wanda yake yana iya yi azumin amma in yayi yana iya samun cuta ga jikin shi sannan yana iya samun cuta kila ga abin da ke cikin cikin shi ko abin da ke shayarwa to wannan ba ranka azumi zai ba bayan sallah Allah ya mishi rangwame zai ciyar ni an fahimci wannan ko kuma ran da biyar shashi on that very day ya ciyar da miskini haka ma tsoho wanda ya tsuha kwarai shi ma haka zai yi domin tsohon na iya azumin amma idan azumi yana iya zama mishi wani ciwo saboda dukkanin gaban jikin shi organs na shi gaba ɗaya sun yi weak don haka gaban shi ba su aiki da ya kamata idan babu supply na abinci at any time da tijin na iya faduwa ko kun ga an yi ɓanna kenan to shari'a ba ta san ɓannar sai ta ciye ciyar wa'alal ladzina yutiquna waɗanda suna iyawa amma bayan sun yi wani abu ke biyowa baya to su ga hukuncin su nan shi ko mara lafiya fa wanda a tun bai yi azumin ma bai da lafiya to shi kuma sai aka ce fa'iddatun min ayyamin ukhra shi kuma zai ranka azumin a wasu kwanaki na daban shi ba ciyarwa zai ba ranka zai an fahimci wannan hukunce hukunce ne guda biyu mabambanta Abdullah ibn Abbas duka ya karantar da waɗannan habarul umma Allah madaukin sarki ya taimake mu
to wannan ta sha mana kai kusan ta yi ta maimaita tambayar ga wai take cewa abu ke tace wani yake son ta tana ta walakanta shi daga ƙarshe dai har ya komo gare ta to ita wai abinda take tambaya shin ba ta da lahiyar Allah
ba ta laifiyorin Allah sai dai tana da laifiyorin mata ko domin ba za su iya yafiwa gare ta ba na tabbata kuma zai zama abin faɗi amma dai ga Allah babu laifi ko da yana son waccan babu laifin komai kawai yau ya ji ya canza ra'ayi
to yana da ikon matsaudi ba a kulla auren ba to yana da ikon ya dawo ya aure wanda yake so an fahimci wannan babu laifi wannan kuskure ne a ce wai ya komo yana son abukiyan matar shi ko makamancin wannan kuskure ne sai ya kokari a kiyaye
ya farta mallam ina hukuncin wanda ya yi kakin majina a lokacin azumi kuma ya haɗi ko akwai azuminsa
malamai sun sa bayani akan wannan tambaya ce da ake ta maimaitawa wannan kasamta ce kai kakin majina kuma ka haɗe an san majina ba abinci ba ce ko cikin bakinka take kamar miyau ne idan ka haɗe miyau menene ya azumi ya kare to haka ma irin majina da sauransu don ka haɗe azumi bai kare ba sai dai malamai sun kyamaci ka haɗe majinar domin dai kai ka san ba ta maganin yunwa sannan kazamta ce kawai sannan wannan majinar da ka kawo tana tare da wasu bacteria da kuma wasu ƙwayoyin cuta daban-daban idan ka haɗe waɗannan ƙwayoyin cutar za su shiga cikin cikinka ba mamaki wasu daga cikinsu su yi tasiri wajen kawo maka wata rashin lafiya an fahimci wannan don haka idan an sha ruwa sai kokari ya nemi flagyl ya sha
wannan shi kuma yake cewa wai ko da binu na da wani side effect ya an yi masa overdrug
to da binu ba drug bane an fahimta ba za mu kare shi da sunan drug ba amma dai yana da kuma magunguna yana da sinadarai na magunguna masu yawa a cikin shi ban samu inda aka ce dabino yana over a ci shi da yawa ba sai dai kuma ko menene dan adam ke yi mafi alkhairi shine yayi abu tsakiya ko larabawa ba annabi ba domin ana jingina wannan maganar da annabi ba maganar annabi bace suna cewa khairul umuri awsatuha mafi kyawa al'amari shine na tsakiya to sai dai maganar tana da shawahid cikin qur'ani wanda ke tabbatar da cewa gaskiya ce idan muka duba Allah madaukakin sarki yana cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata sana hafizu ala salawati wa salatil wusta ko sannan la tajhar bi salatika wa la tukhafid biha wabtagi baina zalika qala innaha bakratun la faridun wa la dhikrun awanun baina zalika kunga ko ina dai ana nuna tsakiya shine alkhairi ko kada ka faifaye kuma kada ka kai kanka baya kada ka bari a kai albarka na baya kuma kada ka shiga cikin yan wuce gona da iri an fahimci wannan sai ka tsaya tsakiya ko she idan kana tafiye tsakiya insha Allah ta'ala idan wani abu ya ruzgu gaba ba zai same ka ba idan kuma an yi baya ba zai same ka ba da fatar an fahimci wannan don haka sai ka ci dai bakin iyakacin gurgudu sannan dan adam dai shi mai hankali ne kamar yadda Allah ya halicce shi ko ba za ka yi tacci kai tacci ka cika ciki ka wuce koshinka ba amma shi da bino abinci ne kana iya cin shi har ka koshi sai dai kada ka wuce koshinka shi kan shiga koshin kuma musulunci bai da buƙatar ka yi irin mugun take cikin nan sai ka sala Allah ta shiga da makamantansu kamar yadda wasu ke yi an sha ruwa ya ci wancin ya ci wannan ya ci wannan ya ci wannan sai ciki ya cika a tashi ana hayya ala sala hayya ala fala yana nishi bayyani cewa ya sallah ko ko an sallan da an yi isha'i da shi ba a tarawihi tare da jiki yayi nauyi sai yayi kokari a kiyaye Allah ya taimake mu
wannan shi kuma tashi tambaye yake cewa menene hukuncin cewa rasulullah tare da lima a cikin sallah lokacin da ya jawo suratul muhammad
to wannan naga mutane suna yi amma ni ban san inda suka karanta ba idan ana sallah don an ce muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kufari ko rahama'u bainahum to ban samu inda aka ce gashi annabi ya karanta ta sahabbai sun cika mishi ba abin da na sani annabi ya ce idan liman na karatu to mutane su yi shiru man kana lahu imamun fakira atul imam lahu wanda yake da liman karatun da liman kai shi a karatun shi shiru zai ba zai karba ba an fahimci wannan duk abin da liman ya faɗi ba za ka karba ba wani abu da kake ganin zaka iya cikawa abinda kawai aka sani al-fatḥu 'ala al-imām idan ya kuskure kai mishi budi ya liki yana kokarin ya ja ya liki kun san qur'ani ya liki ko duk yanda ka kware ga qur'ani wata ran sai ka ja ba daidai ba an gyara maka duk da annabi sai da ja qur'ani ba daidai ba a cikin wata sallah ya ja ya kasa kai dole ya ruku'i da ya kammala sallah sai ce ina ubayyi wanda wannan ubayyu annabi ya ce wa akra'uhum likitabillahi ubayyu wanda fi kowa iya karatun qur'ani cikin al'umma ta shine ubayyi yace ina ubayyi yace gani ya rasulullahi yace kana cikin sallah yace me yasa baka tayin minba shi kuma ubayyi yana tsoron ya tayin ma annabi sallallahu alaihi wasallam da qur'ani kada ya kaudi ya riga masallaci an fahimci wannan don haka abinda kawai na sana yi wanda ya ce rasulullahi din nan sai ya karanto inda ya karanto idan ka fada mishi ka ce ba a yi kuma ya liƙe ce sai ya yi don Allah kada ka yi fada da shi sahabai sukan samu sabanin fahimta amma ko ba su yi fada ba akwai lokacin da aka zo garin maka lokacin khalifancin Uthman bin Affan Allah madaukin sarki ya kara mishi yadda annabi idan ya shigo garin makka yana kasarun sallah yana salatul musafir to ga Uthman bin Affan ya shigo yace shi ba zai yi salatul musafir ba cikawa zai yi Abdullahi dan Mas'ud yace faga hadisi annabi shi kuma Uthman Allah ya rufe mishi bai fahimci abin ba shi kuma yace ga ayat Qur'ani ayat Qur'ani cewa tai babu laifi gare ku don haka kun samu ku yi ko ga ku shi kuma yace annabi ya fi mu iya sanin qur'ani shi ya fassara a tadulu mai aka samu sabani mai yawa kowa ya ja tashi jama'a amma da aka zo da yake Uthman bin Affan ne limami da ya cika sallar sai Abdullahi dan Mas'ud ya bi shi aka cika sallah tare da shi ana gama sallah sai almajiran shi suka ce ya Abdullah ka ce muna ga annabi yake kuma ka bi wannan limamin sallah yace kai ku dakata inna li khilafa sharrun sabani musiba ne idan na ja na bude nau sahu gobe kuma sai wani ya bude nashi sahu gibi sai a zo ja aiki haji kaga ana sallah daban-daban amma saboda kokarin da suka yi suka dinki hadin kan da ke tsakanin su yanzu gashi idan mun je aiki haji limami kwara daya ne har zuwa yau da sun fara a wannan lokacin da yau akwai limami ya fi 100 ko 1000 kamar yadda muke iya ganin sabanin da muka waye gari a cikin shi yau don haka sai ayi kokari a kiyaye Allah madaukakin sarki ya hada ka al'ummar musulmi
to tun ha tambaya ce yace me ake cewa a ƙarshen suratul tin idan liman ya ce menene
alaysa Allahu bi akmalil hakimi to shiru ake idan an cimma wannan lokacin idan nan zai rukui sai a bi shi a rukui tare da shi duka wanda ya ce ga abinda za a ce a cikin musulunci to fa alaihi bi hujja ya kawo dalilin cewa wannan abin idan bai baka dalili ba kai sai ka tsayo akan abinda yake tabbatacce gare ka shi kuma ka bashi da nashi kai kokari kai mishi nasiha idan ka samu littafin ihya'us sunna na dan fodiyo Allah madaukakin sarki ya mishi rahama yana karantar da mu yadda ake akwai munazara sai ku zauna zaman ruwan sanyi da sulhu ku tattauna wani to aini abin nan da kake yi ba haka nake zaton shi ba shi ma yace ni ba haka nake zato ba ku sanya ikhlasi a ciki idan Allah ya datar da ku shikenan wabillahi alhamdu idan ba ku dace ba to kada ku tashi kuna gaba da juna ku yi ta fatar Allah ya hada kalman ku daya an fahimci wannan ko yaushe shi yake bukata ga al'ummar musulmi ba neman rarrabuwar kanu ba Allah madauke sarki ya taimake mu
lokaci ya yi mana
akwai abubuwan da na ambata su diabetes da makamantansu kwarai da gaske yana cikin sahihul bukhari hadisi abdullahi da umar wajen rabbana wa lakal hamdu idan aka ce rabbana wa lakal hamdu akan ce hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi imamul bukhari da muslim sun zo da hadisi annabi ya dago kan shi daga ruku yace sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai wani sahabi yace hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi annabi bayan an gama sallah yace wane ne ya faɗi wannan kalmar mutume yana tsoron yace shine sai dai yace ni ne ya rasulullahi sai ce wallahi na ga mala'iku 30 da wani abu suna gaggawa wane ne zai fara rubuta wannan kalmar da ka faɗi da haka yana cikin Sahihul Bukhari wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam.